سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلا جميع البركة مسلا جن الإمام البخاري كنالي جزاكي وانا يمجين لا ربا يوغوما غوات الرجل هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أدبو داد اليهدو دا تلاتين دا ترى وانا كميك دي دي دا شرون دا تقوس غوات القكو شكرا ميلادية تدبو بي دا شا تقوس وانا مجلسي نماكو ماكو وانا مكي قراتو أجكل لتاف النبي سونا الوابل الصيب ورافع الكلم الطيب واللفر مشهور المالم الإمام العلامة محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى ونشين درس من التمان عند الشدة تكون بالتالي ثم ذا متاش فسلين ترى وديك مغانا أكن أذكار الأذان وتذكران كلا سلا يتي وفي الصحيحين أن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن يا تبتج كن سيد البخاري لمسلم لك أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي إذا سمعتم النداء إذنكك جكرا سلا فقولوا مثل ما يقول المؤذن توقفني كتنك جن أبندا مكرا سلا كفلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ذكر صحيح مسلم دك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يتي يجأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يناتشيوا إذا سمعتم المؤذن إذا بك جمع كرا سلا فقولوا مثل ما يقول فإكوة تنكوشن أبن ديك فلا ثم صلوا علي سنكو من سلاتي فإن من صلى علي صلاة ولدك يمن صلاة لا صلى الله عليه بها عشرا الله زي مسقوما دوانا صلاة ثم سلوا الله لي الوسيلة سننقروك من الله يبان وسيلة فإنها منزلة في الجنة وأن وسيلة وأن مسعين أتقن الجنة لا تنبغي لعبد من عباد الله لعبد من عباد الله بتداتي بسيغ ونبا ودا daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa ina fatan in zama ni ne shi fa man sa'ala Allahu li al wasilata wanda duk ya roka mun wasila hallat lahu shafa'a shafa'ata wajaba gare shi wato ceto ya wajaba gare shi wa fi sayy muslim ya tabbata cikin sayy muslim an umar ibn al khattab qala daga umar dan khattab yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي إذا قال المؤذن يدمي كرا سلا يأتي الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم قيمكم يأتي الله أكبر الله أكبر ثم قال سنم كرا سلا يأتي أشهد أن لا إله إلا الله فقال قيمكم شيما يأتي أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال سنم كرا سلا يأتي أشهد أن محمد رسول الله قال دينكم يأتي أشهد أن محمد رسول الله ثم قال سنم كرا سلا يأتي حي على الصلاة قال دينكم يأتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سنم كرا سلا يأتي حي على الفلاح قال دينكم يأتي لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال سنم كرا سلا يأتي الله أكبر الله أكبر قال دينكم يأتي الله أكبر الله أكبر ثم قال سنن مكرا سلا يأتي لا إله إلا الله قال دينكم يأتي لا إله إلا الله من قلبه دجزوت يسا دخل الجنة زي شقاء الجنة. وفي صحيح البخاري أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا تبت كن صحيح البخاري دج جابر أن عبد الله الله قال مسير دا يأتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يأتي من قال حين يسمع النداء wanda ya fada yayin da ya ji kiran sallah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma ya Allah ubangijin wannan kira cikakke wasalatul qa'ima sawa salatul qa'ima da sallar da take tsayayya ati muhammadan alwasilata wal fadila ka bawa muhammadu wasila wal fadila da kuma matsayi wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi muhammudan alladhi wa'adta sannan ka tashi shi wannan matsayin na shayabo wanda kai masa alkawari hallat lahu shafa'ati yawm alqiyama shafa'ata ta wajaba gare shi ranar gobe kiyama وفي سنن ابي داود عن عبد الله بن عمرو يا ذو cikin sunan abi daud daga abdullahi dan amr qala yace ya rasul allah ya ma'aikin allah innal mu'adhdhinina yafdhulunana yace ya ma'aikin allah masu kiran sallah wato ladanai suna fifitan mu fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace masa qul kama yaquluna kai ma fadi irin abin da suke fada fa idan tahaita idan ka gama fasal fasal tu'ta ka roka a baka wa fi tirmidhi yazo cikin tirmidhi an anas qala daga anas yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzan allah sallallahu alaihi wasallama yace la yuraddu du'a baina al-adhan wal iqama ba a mayar da addu'a tsakanin kiran sallah da iqama qalu suka ce fa madha naqulu ya rasulullah to me za mu fada ya ma'aikin allah qala sai yace da su sallallahu alafiyata fi dunya wal akhirah kuroki allah wato kuroki allah lafiya a duniya da lahira qala tirmidhi hadithun hasan sahih wa fi sunan abi daud yazo cikin sunan abi daud an sahal ibn sa'd daga sahal dan sa'd qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yace sintani la turaddani addu'o'i biyu ba a mayar da su aw qallama turaddani ko da wahala a mayar da su addu'a wa inda nida addu'a lokacin kiran sallah wa inda alba'si da lokacin yaki hina yulhimu ba'dhum ba'da lokacin da mayaka suka gauraye da juna wa fi sunan abi daud ya tabbata cikin sunan abi daud an ummi salama ta qalat wato yazo cikin sunan abi daud daga ummi salama tace علمني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عند المغرب منزل الله صلى الله عليه وسلم يا كويت دني ان اقول عند المغرب ان فدا لوكين كيران صلاه المغرب اللهم هذا اقبال ليلك يا الله wannan gabato war daranka ne wa idbaru naharika da wato bada bayarininka wa aswatu du'atika da kuma saututtukan masu kiranka wa huduru salawatika da halatta sallolinka faghfir li kai mun gafara wa fi sunan abi daud an ba'd ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallama ya zo a cikin sunan abi daud daga wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama yace anna bilal an akhadha fil iqamati bilal ya fara yin iqama falamma an qala yayin da yazo yayin da yace qad qamati salah qala annabiy sallallahu alaihi wa sallama aqamaha allah wa adamaha aqamaha allah alla ya tsayar da ita wa adamaha kuma ya dawamar da ita fa hadhihi khamsu sunanin fil adhan wadannan sunne sunnoni biyar da suka tabbata game da kiran sallah ijabatuhu amsa mai kiran sallah wa qawlu da fadar raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula hina yasma'u at-tashahhud lokacin da yaji ashhadu wato ana kalmar shahada wa su'alullahi ta'ala li rasulihi alwasilata wal fadila da roka wa annabi sallallahu alaihi wasallam wasila da kuma daraja was salatu alaihi da yi masa salati sallallahu alaihi wasallam wa du'a li nafsihi ma sha'a da addu'a da mutun zai yi da roƙon abin da yake wato yake ya ga dama to abin da yake so ga kansa wa an sa'd ibn abi waqqas rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala hina yasma'u al adhan yace manzon allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda yaji kiran sallah man qala hina yasma'u almu'adhdhin wanda yaji mai kiran sallah sai yace wa ana ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah nima na tabbatar na shaida babu abun bauta da gaskiya sai allah shi kadai ne bashi da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma muhammadu bawan sa ne kuma manzon sa raditu billahi rabban na yarda da allah a matsayin ubangiji wa bil islam dinan na yarda da musulunci a matsayin addini wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam rasulan na yadda da muhammadu sallallahu alaihi wa sallam a matsayin manzo gafarallahu lahu dhunubahu sai allah ya gafarta masa zanubansa waɗannan hadisan kamar yadda kuka gani kuka ji dukkanin su sun ta'allaka da kiran sallah, sai kuma hadisi guda wanda yake da alaka da ikama. A kiran sallah kamar yadda aka sani wani abu ne da aka shar'anta ma wannan al'umma da ake buƙatar a kira sallah a kowane gari cikin salloli guda biyar da mutane suke haɗuwa suna yin su. A magana wacce take sahihiya shine kiran sallah farilla ce ta kifaya, wato wajibi ne a samu kiran sallah a gari inda musulmi suke. Idan aka samu wasu suna yi sun ɗauke ma wasu, idan aka zama duka garin ba a kiran sallah to duka garin sun yi tarayya cikin laifi, cikin zunubi. Akwai hukunce-hukuncen da suka shafi kiran sallah daga saurarensa, wanda su ne a nan malam zai kawo mana batu a kansu, ba wai magana a kan hukunce-hukuncen da suka shafi kiran sallah ba, ko ya ake kiran sallah, ko waye ya kamata ya kira sallah da sauransu. A nan zai yi magana ne a kan azkar zikirran da suke da alaka da kiran sallah, domin wannan shi ne maudu'in shi littafin. Maudu'in littafin shi ne azkar zikirran da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a gurare ko a munasabobi daban-daban. Jumhurin malamai, daukakin malamai sun haɗu akan cewa mustahabbi ne, abu ne mai kyau, abu ne da ya tabbata a sunna, yayin da mutum yake jin kiran sallah ya saurari mai kiran sallan nan, sannan ya bi shi ya ambaci abin da yake faɗa har ya gama kiran sallah. Wannan abu ne da yawancin malamai, mafi yawancin malamai suka haɗu akan cewa mustahabbi ne. An samu wasu daga cikin malamai kaɗan waɗanda suke ganin cewa wajibi ne ma ka saurara kuma ka bi abin da yake faɗa. Sun kamar wato a wajen Hanafiya da wajen Ahlul Zahir Zahiriya da Ibn Wahab daga cikin Malikiya, haka nan Al-Khattabi a cikin sharhin sa Ma'alim Sunan ya yi kaito daga wasu daga cikin magabata suna cewa wajibi ne. To amma dai magana sahihiya shine ba wajibi bane amma mustahabbi ne, abu ne mai kyau wanda yake tattare da wato lada mai yawa kamar yadda zamu ji. Abinda yake nuna ba wajibi bane, akwai hadisi da ya tabbata cikin sahih Muslim wanda shine Al-Khattabi ya kawo a matsayin hadisin da yake dauke wancan ubarni da yake cikin hadisan da muka karanta, inda annabi yake cewa faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhib, ko falyaqul mithla ma yaqul, ko qul misla ma yaqul, wato ka faɗa umarni da annabi yake bayarwa. Waɗanda suka tafi akan wajibci suna cewa asalin umarni da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko daga Allah subhanahu wataala yana nuna wajibci, sai idan an samu wani dalili keɓantacce wanda yake nuna cewa wannan umarnin ba na wajibci ba ne. Saboda saba wa umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam haɗari ne, fitina ce. Allah subhanahu wataala ya ce falyahdhar alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Wannan aya tana nuna cewa umarni da ya fito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna wajibcin aiki da shi, sai dai idan wani dalilin daban ya nuna cewa wannan umarni ba na wajibci ba ne. Saboda Allah subhanahu wataala yana cewa wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum khiyaratu min amrihim. Idan Allah da manzansa suka zartar da wani al'amari ko wani umarni, to babu kuma wani zabi da mu'mini ko mu'mina suke da shi, dole su bi wannan umarni. Da nusus daban-daban waɗanda suke nuna wajabcin bin umarnin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka suka ce anan umarni annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bayar, ya ce idza sami'tu bil mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqul, in kun ji mai kiran sallah ku faɗi abin da yake faɗa. To amma waɗanda suka ce ba wajibi bane, wanda su ne yawancin malamai, sun tafi akan cewa ba wajibi bane amma mustahabbi ne, sunna ce kyakkyawa wacce na da dauke da dada mai yawa. Sun ce akwai hadisi a cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya sami'a al mu'adhdhina falamma kabbara qala ala al fitra. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji mai kiran sallah, lokacin da mai kiran sallah ya ce Allahu akbar Allahu akbar, sai annabi ya ce ala al fitra, to yana bisa fitra, yana bisa halittarsa ta asali. Falamma tashahada qala dakhala al janna wa kharaja min an nar, walamma tashahada qala kharaja min an nar. Da mai kiran sallah ne ya ce ashhadu an la ilaha illallah da ashhadu anna muhammadar rasulullah, sai annabi ya ce kharaja min an nar, ya fitar da kansa daga wuta. Suka ce kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai bi shi daki daki cikin abin da yake faɗa ba, wanda yake nuna cewa ashe bin sa daki daki cikin abin da yake faɗa ba wajibi bane. da wajibi bane da da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shi duk da cewa Ibn Hajar al-Asqalani cikin sharhi Fathul Bari yana ganin cewa ana iya cewa wannan ba zai nuna cewa bai bi shi ba yana yiwa ya bi shi amma mai riwaya bai nakalto wannan ba saboda kasancewar abin ne sananne saboda haka ya ambaci abin da ba shine aka sani ba shine fadar sa alal fitra da kuma kharaja minan nar ko kuma ya kasance wannan hadisin ya gabaci wato hadisin da ya umarni cewa a bi shi daki daki to sai da aka fara samun wannan hadisi sannan daga baya annabi yayin wancan umarni saboda haka kaga ba zai dauke shi daga wannan ba to bayan sa akwai hadisi da Imam Shafi'i ya kawo a cikin Kitabul Um da isnadin sa daga Sa'laba ibn Abi Malik yake cewa kanu yatahaddathuna yawm al-jum'ah wal imam wa Umar ala al-minbar fa idha adzana al-mu'adhdhin فلما أذن المؤذن وسكت قام عمر فلم يتكلم منهم أحد كيتوا كانوا وتسحبين سنكسنتي سنايين هيرا الجوننسو لانر جمعة لوقتن دا عمر شي kuma ya hau kan minbari yana zauni yayin da mai kiran sallah ya gama kiran sallah yayi shiru قام عمر sai عمر ya tsashi ya tsaya فلم يتكلم أحد daga lokacin ba kuma wanda zai sake magana kaga wannan ya zama nassi ne da yake nuna cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci sukan bar bibiyar mai kiran sallah ko wasu daga cikin su sukan bar bibiyar mai kiran sallah lokacin da yake kiran sallah sukan ci gaba da hirar su kuma sayyidina Umar yana jin su yana ganin su bai hana su ba wannan shi yake nuna cewa ashe umarnin ba na wajibi ne da cewa shi kansa sayyidina Umar ya ruwaito wannan hadisi na bibiyar mai kiran sallah to amma kaga anan ya gansu suna magana a junan su alhalin mai kiran sallah yana kiran sallah ba tare da hana su ba to wannan yana nuna ba wajibi bane wannan magana ita ce sahihiya cewa bibiyar mai kiran sallah sunna ce daga sunnonin Annabi sallallahu alaihi wa sallama wacce ke tattare da lada mai yawa amma ba wajibi ba sai da idan mutum bai yi ba zai zama cikin masu laifi hadisi na farko hadisin Abu Sa'id al-Khudri zamu ga cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulu al-mu'adhdhin idan kuka ji mai kiran sallah ku fadi kwatan kwacin abinda mai kiran sallah yake fada wannan hadisi idan muka dube shi a gundarin sa yana nuna cewa yayin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah to zaka bi shi daga farkon kiran sallah sa har ƙarshe ba tare da bambanta wasu daga cikin kalmominsa ba wato zaka bi shi daki daki abinda duk ya faɗa kai ma ka faɗa wannan shine abinda zahirin hadisi yake nuna idza sami'tum mu'adhdhin faqulu mithla ma yaqulu ku faɗi kwatan kwacin abinda yake faɗa ku faɗi kwatan kwacin abinda mai kiran sallah yake faɗa sai dai wannan hadisi shine hadisin da malamai suke cewa ammun mafsus hadisi ne am wato yazo da yake nuna wato game hukunci wajen fadar komai da aka ji bai kiran sallah ya fada sai dai akwai wasu abubuwa da aka kebe kamar da zamu gani nassin hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yake gabansa hadisin Umar wanda yake cikin sahih Muslim ya nuna cewa zaka fadi abin da yake fada na kabbara zaka fada abin da yake fada na kalmar shahada amma idan yace hayya ala salah da hayya ala falah wanda yake kiran su al hayya ala tani to in ya fadi hayya ala salah hayya ala falah anan zaka ce la haula wala quwwata illa billah wannan ya nuna kenan a komai ya fada zaka fada amma banda hayya ala salah da kuma hayya ala falah to kamar an kebe waɗannan kalmomi daga cikin abinda ba za ka faɗa ba yayin da ka ji mai kiran sallah yana kiran sallah wancan hadisi ya zo a dunkule wannan hadisi na Umar ibn al-Khattab kuma ya zo ya ƙara bayanin abubuwan da ake bin mai kiran sallah a cikinsu da kuma abinda kai kuma aka shar'anta maka wani abu da za ka faɗa saɓanin abinda ya faɗa akwai hadisin Mu'awiya wanda bai kawo shi a nan ba yana cikin Musnad Imam Ahmad Bukhari ya kawo shi amma muhtasar a taƙaice Imam Ahmad ya kashi bi tulihi wato da tsawansa hadisin yana cewa Muawiya ya ji mai kiran sallah yana kiran sallah kiran sallah ya ce Allahu Akbar Allahu Akbar Muawiya ya ce shi ma Allahu Akbar Allahu Akbar ashhadu an la ilaha illa Allah shi ba mu awo yace ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah shi ma mu awo yace ashhadu anna muhammadar rasulullah yace hayya ala salah mu awo yace la hawla wala quwwata illa billah yace hayya ala al falah mu awo yace la hawla wala quwwata illa billah yace allahu akbar allahu akbar mu awo yace allahu akbar allahu akbar yace la ilaha illa Allah mu awo yace la ilaha illa Allah yace haka naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yi to kaga shi ma wannan yana daidai da hadisin Umar ibn al-Khattab wanda yake nuna cewa hay'alataini idan mutum ya fada to hauqala ake al-hauqala shine la haula wala quwwata illa billah tace hauqala hay'ala kuma shine hayya ala salah hayya ala al-falah kamar yadda ake cewa basmala ana nufin bismillah hamdala ana nufin alhamdulillah haylala ana nufin haylala la ilaha illa Allah to haka nan aka ce hauqala ana nufin la haula wala quwwata illa billah to wannan shine abinda wato hadisin Umar da Muawiya suka kebanci daga cikin umumin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas cikin mudawwana na Imam Malik cikin mudawwana arwato daga Imam Malik kamar da Ibn al-Qasim ya ji daga wajensa yana cewa mai kiran sallah mai sauraron mai kiran sallah zai fadi wato abinda yake fada har zuwa kalmar shahada har zuwa karshen kalmar shahada ce ashhadu an la ilaha illa Allah zai fada ashhadu anna muhammadar rasulullah zai fada daga nan shikenan zai shiru yace amma yake cewa haka ni nake fahimtar hadisin wannan shine abinda ya darsu a zuciyata na ma'anar hadisin inji Imam Malik ce amma idan mutum ya kara shi har karshe wannan babu laifi wato shi yana ganin da zarar aka je ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ka gama bibiyar sa cikin abinda zaka bibiye shi yana ga sauran abin da ya rage ko dai ya zan ba zikiri bane ko kuma ya zan zikiri ne da man ka ambace shi ka fade shi abin da yake ba zikiri ba hayya ala salah hayya ala falah ba zikiri bane ci sauraka ba za ka bi shi a nan ba sannan kuma abin da zai zo gaba da Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah wannan shi kuma ya riga ya gabata saboda haka yana ganin cewa wannan ya nuna wato ba sai an kai karshe ba to amma dai magana sahihiya shine abin da ya tabbata a cikin waɗannan hadisai cewa faqulu mithla ma yaqulu almu'adhdhin ku fada abin da mai kiran sallah ke kira sannan hadisin Umar da muka gani a sahih Muslim da hadisin Muawiya nassi ne sarihi domin ya nuna tun daga farko har karshe sun fada tun daga farkon kiran sallah har karshe in banda hayya ala salah da hayya ala al-falah wanda su anan aka ce anan za su ce la haula wala quwwata illa billah saboda haka abinda Imam Malik ya tafi akan sa duk da cewa shi ma ba tsanantawa yayi ba yace wa idza fa'ala ar-rajul dhalika falam ara bihi ba'san wanda lafazin sa yake a cikin mudawwana amma idan mutun yayi haka ma ba na ganin wani abu a cikin wannan hadisai da muka karanta zamu ga akwai wani ƙari da yazo a wurin ashhadu an la ilaha illa Allah da ashhadu anna muhammadar rasulullah shine hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda shine hadisi na ƙarshe wanda ya kawo mana hadisi na ƙarshe na Sa'ad ibn Abi Waqqas wanda shi ma yana cikin sahih Muslim da cewa bai ambaci wanda ya ruwaito shi ba amma ba Muslim ya ruwaito shi can shine hadisin ƙarshe wanda kamata ya kaida kai ya zo kafin magana kafin ya ce fa hadhi khamsu sunan fil adhan ya zo ya faɗi sunnoni biyar da suka ta'allaka da kiran sallah kamata ya ce hadisin Sa'ad ya gabaci wannan magana tunda a cikin maganar sa ya kawo shi shine abu na biyu ijabatuhu wa qawlu raditu billahi rabban kaga ya kamata a ce sai da ya ambata sannan ya bada khulasa to tana yiwa ya zama na kodai daga nuska inda ya tsaba ko kuma dai tun farko ba haka ta zama a wasu ma nusaf din babu ma shi wannan hadisin kwata-kwata to amma ambatan sa a cikin maganganun Ibn Qayyim ya nuna cewa ya kawo shi wanda yake cewa man qala hina yasma'u almu'adhdhin wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wanda yaji mai kiran sallah sai ya ce wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu yace nima ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kadai ba ya da abokin tarayya wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma Muhammadu bawan sa ne manzon sa raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin rasula na yadda da Allah a matsayin ubangiji na yadda da musulunci a matsayin addini na yadda da Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a matsayin manzo yace ghafarallahu lahu dhunubahu Allah zai gafarta masa zanubansa anan ruwayar Muslim bai ambaci a daidai wani guri ne mutum zai faɗi haka ba, amma a cikin ruwayar Ibn Khuzaima ya ambaci, yace man sami al-mu'adhdhin yatashahadu, wanda yaji mai kiran sallah yana ashhadu, wato yana faɗar kalmar shahada da take cikin kiran sallah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Anan shi kuma sai yace faltafata fi wajhi fa qala ashhadu an la ilaha illallah zuwa ƙarshe. To kaga wannan ruwaya ta Ibn Khuzaima ta nuna mana cewa bayan ya faɗi bayan ya faɗi abin da mai kiran sallah ya faɗa na ashhadu an la ilaha illallah, sannan kuma ya ƙara da raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan, to wannan shi wato ya zo da abin da ake bukata da wannan hadisi ya zo da shi na Sa'ad ibn Abi Waqqas. Hakanan idan a kiran sallah asubahi ne inda za a ƙara as-salatu khairun minan nawm, a na farko ko a na biyu bisa sabanin da ake yi, as-salatu khairun minan nawm shi ma lafazi ne daga cikin lafuzan kiran sallar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyawa Abu Mahzura cewa ya sanya shi a cikin kiran sallah na farko. To ya kasance shi ma wannan as-salatu khairun minan nawm ya shiga cikin alfazil azan, duk da cewa ba a kowane kiran sallah ake faɗa ba sai a cikin kiran sallah na asuba na farko ko na biyu. To shi ma idan mai kiran sallah idan mai sauraron kiran sallah ya ji shi ma zai faɗa, shi ma ya shiga cikin umumin faqulu misla ma yaqulu al-ma'adhin, ku faɗi irin abinda mai kiran sallah yake faɗa, shi ma yana cikin abinda mai kiran sallah ya faɗa, kaga shi ma za a ambace shi domin yana cikin umumin mutaba'a. To idan ya kasance ba mai kiran sallah ɗaya ba ne, wato ya zama na masu kiran sallar da yawa, wani lokaci ma a lokaci ɗaya ma za ka iya jin sama da ladan abin nan, sama da ladan guda yana ɗaga kiran sallah. To wanne da wanne za ka bi? Idan ya kasance a wancan lokacin da ba ma wato amsakuwa irin yanzu, malamai suna kawo wannan matsala ɗin, to bare kuma yanzu da za ka ga cewa abin nan, to yaya wanne za ka bi? To abinda malamai suke cewa idan ya kasance ka ji sama da kiran sallah, to za ka bi al-aqrab, wanda yake fi kusa da kai, shi ne masallacin da yake kusa da kai wanda shi kake zuwa sallah, za ka shi wannan za ka bi. Idan zai yiwu ka bi kowanne ba tare da ka samu filmitsitsi ba, to shi kenan sai ka yi. Amma da in kasancewa za ka samu wato rikicewa, yanzu wanne ne kake bi wanne ne baka yi ba, to sai ka bi wanda yafi kusa da kai. Idan kuma lokuta daban-daban suke kaga al'amuru fihi sa'a, akwai sauki a nan. Idan ya kasance wannan ya yi daga baya wancan ya yi, wasu suna cewa idan aka yi kiran sallar farko, wato masallacin da ya fara kiran sallah ka je kai sallah ka dawo, to shi kenan ba ruwanka da sauran masallatai ko sun yi kiran sallah, domin kai baka cikin wanda ake kira. An kira na ka kaji ka yi sallah saboda ka kai yanzu baka ciki, za ka ba sai ka bi su ba. In aka kirawo baka biye ba, na farko ya kira baka je ba, kuma watakila shi ya fi kusa da kai, sai na biyu ya kirawo, to kana cikin dai waɗanda ake kira, to za ka bi wannan kiran sallah ɗin ko da ka bi na farko, tunda na farkon ya kira ka ka bi kiran sallah sa amma baka je ku yi sallar ba, to na biyu kana nan dai har yanzu kiran ka ake, saboda haka za ka ci gaba da maimaitawa. Ala ayi hal, idan ya kasance sun tashi da kiran sallar lokaci ɗaya, ba kuma za ka iya bin su a cikin lokaci guda ba, to a nan sai ka bi wanda ya fi kusa da kai. Amma idan zai ka bi kowanne domin daban-daban suke yi, to babu komai, domin dai ya shiga ciki idan sami'tumul mu'adhdhin, don kowannensu mai kiran sallah ne, kowannensu shi mai kiran sallah ne. To a nan wasu malamai musamman na zamani suke magana akan wanda ya ji kiran sallah a rediyo ko ji a talabijin ko kwamfuta su ta yi kiran sallah ko waya, to yaya zai bi ta? Shi ma ya shiga ciki idan sami'tumul mu'adhdhin. Wasu suka ce shi ma ya shiga ciki tunda mai kiran sallah ne dai, ko da ba gan shi ba shi ɗin ne dai kiran sallah. Wasu kuma suka ce a'a, al-mu'adhdhin shi ne mai kiran sallah, mutum wanda yake abin nan baligi mukallafi, wanda aka ɗora wa nauyin kiran sallah yake kiran sallah. Radio da talabijin da wata waya da wannan ba mu'adhdhin ba ne, ko da ya yi kiran sallah radio ce sunansa, ba sunan shi ladan ba, yana gaba kiran sallah na radio ce. Suka ce to wannan ba sai ka bi ba. Wasu suka bambance tsakanin kiran sallah da yake tsohon kiran sallah ne, da wanda ake yin sa haliyan kasan zai yi wa zama da ana dauko abin ne live, ana dauko live kamar yanzu ka buda Saudiya za ka ga ana dauko kiran sallah live a lokacin ake yin sa, saka a lokacin sautin mai kiran sallah ne kawai yake iso maka kamar yanda yake iso maka ta loudspeaker, kace to wannan zaka bi shi. Amma idan recording ne an aje shi daban kamar yanda wanda ake samu na radio, dama wani tsohon kiran sallah ne, wani yayi shekara, wani ya girme kamar wata ke wani ladanin yaro su, kace to kaga ba wannan kiran, ana kiran sallah wanda ladan yake yanzu hukuncinsa ake magana, amma wanda ya riga ya wuce recording da yake ta maimaituwa kamar Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yana da wannan fatawa cewa idan recording ne wannan ba za ka bi shi ba, idan recording ne wannan baya lisantar ka bi shi, saboda kaga shi irin na waya irin na computer kaga din recording ne an riga an gama, amma idan ya zama na live ake daukowa to wannan za ka bi shi. Wasu kuma suna ganin ko ma ba live bane indai har lokacin sallah ne za ka bi shi, domin ta yiwu a sa kiran sallah ba lokacin sallah ba, tana yiwuwa kamar wasu programs da ake yi, wasu shirye-shirye za ka yi ana bude su da kiran sallah, to kaga watakila da karfe 9 za ka ji ana kiran sallah, ko watakila ka zo kwanciya ma karfe 11 sai ka ji an sa wani program an bude shi da kiran sallah, to kaga wannan kai da ka ji ka san ba kiran sallah ne na aje a yi sallah ba, kiran sallah ne na za a yi wani program, to ko ba shi ake magana ba, to wannan babu wanda zai ce duk sanda ka ji kiran sallah a kowane lokaci ne za ka bi mai kiran sallah a cikin wannan yanayi. Idan mutum yana ya ji kiran sallah yana cikin sallah, ka zo masallaci ka fara tahiyatul masjid sai ladan shi kuma ya shigo ya fara kiran sallah, to za ka bi shi ko ba za ka bi shi ba? Wannan malamai suna da maganganu uku, wasu suna cewa za ka bi shi, wasu suna cewa ba za ka bi shi ba, wasu suna cewa idan farilla ce ba za ka bi shi ba, in nafila ce za ka bi shi, akwai masu cewa za ka bi shi, wato suna cewa za ka bi shi abinda yake faɗa kai ma za ka faɗa, saboda cewa aka idza sami'tumul mu'adhdhin, idan kun ji mai kiran sallah, haka mai kiran sallah din nan gashi nan yana kiran sallah kai kuma ga kanan ka ji, saboda ka kashi da cikin hadisi, ba a nuna cewa akwai wani hali banda wani hali ba da za ka faɗa a wani yanayi ba za ka faɗa ba. A nan wata matsala ce da malamai suke tattaunawa cewa halil al'am fil ashkhas yaqtadi al'am fil ahwal, al'am fil ashkhas idza sami'tumul mu'adhdhin kaga ya kunshi duk wanda ya ji, duk wani mutum da ya ji, to shin ya kunshi a kowane hali ya ji shi? Wannan ita ce matsalar da malamai suke abinda matsala ce usuliya, halil umum fil ashkhas yaqtadi al'umum fil ahwal, wanda ya ce yaqtadi al'umum fil ahwal zai ce maka ai tunda dai an ce idza sami'tumul mu'adhdhin kuma ka ji shi to kawai ya kamata ka faɗa, kuma suke cewa wannan zikiri ne, zikiri ne da ake yi a sallah, saboda ka zaka faɗa, wasu suka ce zaka faɗa duka, wasu suka ce a'a zaka faɗi abinda yake cikin sallah, abinda zikirin da akwai irin shi a cikin sallah, Allahu akbar da ashhadu an la ilaha illallah da la ilaha illallah wala du'a akwai shi a cikin sallah, to zaka ambaci wannan dan daman zikiri ne akwai shi a cikin sallah, amma kamar hayya ala salah hayya ala falah suka ce ba zaka faɗa ba domin ba zikiri bane, kamar wannan magana kake yi ma wani, kace don haka in ka faɗi wannan wasu suka ce ma sallar ka ta ɓaci, kamar Abu Hanifa cewa yake in ka faɗi wannan da yake shi Abu Hanifa umuman ma yana hanawa baya daga cikin masu halattawa, masu halatta su ne Shafi'iyya, su ne suke halattawa kai tsaye cewa za ka faɗa domin ya shiga cikin umumin idza sami'tumul mu'adhdhin. A wajen Abu Hanifa da wasu daga cikin almajiransa da kuma wasu daga cikin malamai suna cewa ba za ka faɗa ba, shi Abu Hanifa ma yana cewa idan ka faɗa da niyyar kiran sallah kake bi sallar ka ta ɓaci, ko ka faɗi hayya ala salah hayya ala falah anan sallar ka ta ɓaci, domin ka shigo da wata magana wanda babu ita a cikin sallah, babu hayya ala salah a cikin sallah, haka ka shigo da wata magana da babu ita sallar ka ta ɓaci. To amma dai ɓata sallah da irin wannan kai tsaye zai ɗan yi wahala, zai yi wahala musamman akwai shubha ta umumin idza sami'tumul mu'adhdhin, yana nuna har mai ke sallah ko ba nuna har mai sallah ka gana akwai ɗan rudani, saboda ka cewa sallar mutum ta ɓaci akan haka yana ɗan wahala, wasu suke cewa duk sanda mutum ya yi wani abu a cikin sallah wanda yana cikin jinsin sallah to babu wani abu a ciki, ko da yake su kansu masu fadar haka suna kayyade da abin da yake ya shafi mutum kuma ya fada a rai. Kamar misali mutumin da ya atishawa yayi alhamdulillah a cikin sallarsa, akwai hamdala a cikin sallarsa, ni Allahu lakal hamida wa rabbana lakal hamd. To Imam Ahmad yana cewa yayi a cikin zuciyarsa, yayi sirrin kada yayi shi ya daga a jishi, yace in ma ya daga murya sallar ta baci. Wannan Imam Ahmad in ya daga murya to ya bata sallarsa, saura ka sai dai a cikin zuciyarsa. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, ga wanda yake sallah, ban ga wani wanda yace ayi shi a sallar farilla ba. A sallar farilla akwai asar na Al-Hasan Al-Basri wanda yace a sallar nafila, akwai da Imam Ahmad yace a sallar nafila. To suna fadar sallar nafila domin a cikin ta ana sauki abinda ba a yi sauki a sallar farilla. Akwai sauki da ake samu a cikin sallar nafila wanda ba a samu irin sa, ita salatul nafila akhaf, ta fi sauki. To shi yasa suke takaita abin a sallar nafila, basu nuna cewa ko sallar farilla ba. Banga wani wanda yayi masa yayi fatawar yin sa a cikin magabata cewa ana yin sa a cikin sallar farilla ba. Wanda kuma zai shigo da wata magana min gairi jinsin salah a cikin sallah, ko ta kunshi magana da wani ko magana da kanka, to sallah ta bace. Shi yasa Imam Ahmad yake cewa kamar yadda almajirasa suka hikaito ashabuhu suka yi cewa, ya ce idan mutum yana cikin sallah sai ya tuna a wani wata jakarsa ta kuɗi ta faɗi, ko ya alwala ya aje sai ya manta ya tashi ya batta, yana tuna cikin sallah sai ce inna lillahi wa cikin sallah sai bacci. Shi wannan inna lillahi din bata sallah bace, ba ta karatu Qur'ani bace, ta jakar kuɗinsa jakar kuɗinsa ta bace. To kaga wanda yake sallah ya tuna jakar kuɗinsa, ko an yanke masa alƙiwa ya kuka ba na sallah bane, na an yanke masa alƙiwunsa ne, suka ce irin wannan ya bata sallah, sallarsa ta bace. Amma idan abin da ya faɗa min jinsi salat ne, wannan babu komai. To maganar Imam Malik yana bambancewa tsakanin farilla da nafila. Idan a farilla ne ba zai bi liman ba, amma idan nafila ne zai bi liman. Kamar magana dai wanda zai bi mai kiran sallah ko magana dai wanda tafi shi ne mutum ya jinkirta idan ya gama sallar sai ya yi abinda liman ya faɗa. Domin yana iya yiwuwa kana cikin wani hali wanda ba za ka iya faɗar abinda mai kiran sallah yake faɗa ba, to sai za ka iya riskar da shi ko ka rama shi bayan ka fita daga wannan hali. Kamar mutum da yake cikin banɗaki kaga ba zai rika faɗar abinda mai kiran sallah yake faɗa ba, yana tsuguno, to kaga wannan shi sai ya bari sai ya fito, ko wanda yake tare da iyalinsa sai ya bari daga baya sai ya bi. Idan mutum ya ji ya bari da gangan ko ya tsaya yana tattaunawa ko waya yake yana ji yana ta wayarsa, sai da gama kiran sallah sai ya ce to bari ya yi abin da mai kiran sallah ya faɗa. To wannan wasu suna cewa idan ba a ɗau lokaci mai tsawo ba tsakanin gama abin da yake yi da kiran sallah, wancan na farko mai uzuri zai iya yi koda wa ittal al-fasl, koda lokacin ya dan ɗau koda an ɗauki lokaci, wato ya shiga ban ɗaki ya daɗe bai fito ba har aka yi kamar minti goma daga kiran sallah, to zai iya faɗa bayan ya fito, koda an samu ɗan tazara tsakanin gama kiran sallah da shi kuma sanda ya samu gushewar wannan uzuri. To amma wanda ya bari da gangan, yana jin mai kiran sallah ya bari da gangan ba tare da wani uzuri karɓaɓɓe ba, to wannan idan ba a samu tazara ba tsakanin gama kiran sallar da shi kuma wato buƙatar ya sake yi, to wasu suna cewa zai iya yi. Amma an samu tazara to shikenan wannan roman da ake samu shi ya kuɓuce masa, sai dai ya tare gaba, kuma babu maganar cewa ya riski abinda ya riga ya gabata. To shin mai kiran sallar shi ma zai iya ansawa kansa? Kiran sallah, yana kiran sallah shi ma zai iya ansa kansa? Wasu suka ce zai iya, saboda ya ce a za sami itumul mu'azzin, idan kun ji mai kiran sallah to shi ya ji kansa, saboda duk da ya ji kansa sai ya ansawa kansa. Imam Ahmad ya kasance yana yin haka. Imam Ahmad ya kasance yana kiran sallah, in ya fada sai kuma a hankali sai kuma fada abin da ya fada. Ya kasance yana yin wannan. Hujjar su shine idza sami'tu al-mu'adhdhin, shi ma ya shiga ciki tunda an ce idza sami'tu, kuma shi ya ji yadda kansa. To amma as-sahih, magana mafi inganci shine akwai bambanci tsakanin mai kiran sallah da mai sauraron mai kiran sallah. Hadisin ya nuna Abu Bini, akwai as-sami'u akwai al-mu'adhdhin. Idza sami'tu al-mu'adhdhin, kaga ana magana ne da wanda yake sauraro, ba shi mai kiran sallah ba. Hadisin haka zahirin sa ya nuna, kamar hana mamuni yayi magana lokacin da liman yake hutuba, kaga liman bai shiga ciki ba. Ce idan liman man qala li akhihi usmut ko uskut wal imamu yakhthu faqad laga, anan liman bai shiga ba, amma shi wanda ake gayawa ya shiga. Al-Bukhatab ya shiga, amma al-imam bai shiga ba, saboda shi yake hutubar da kansa, kuma an ce a saurare shi ne. To haka shi yana da damar yayi magana, don haka mai hutuba yana da damar ya katse hutuba yayi magana da wanda yake ganin ya kamata yayi magana da shi, kamar yadda Annabi ya katse hutubarsa yayi wa Sulaik al-Ghaffani magana lokacin da yazo da mutumin da yazo yana tsattsallaka mutane, yace ijlis faqad azait, kai zauna ka cutar da jama'a. To kaga shi yana da damar ya hana, amma kai da kake zauna ba ka damar kai hani in kai haka ka abin nan. Kace to wannan ya nuna akwai bambanci. Kawo kamar mas'alar yamin, mas'alar rantsuwa, mutum ne yayi rantsuwa ya ce man dakhala dari ya faɗi saki, ya ce matata ta saku, in dai wanda duk ya shiga gidana to matata ta saku. Shi ya shiga cikin wanda in ya shiga gidan matar ta saku, shi bai shiga ba, dan shi ne al-mutakallim. To haka nan ya ce man dakhala daraka, ya nuna kai ce wanda ya shiga gidanka fa zauji talik, wanda duk ya shiga gidanka matata ta saku. To anan ya kunshi shi wanda yake magana da shi, wanda yake magana da shi bai shiga ba, shi in ya shiga gidansa ne, amma yana nufin wani daban in ya shiga. To haka nan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce idza sami'tu al-mu'adhdhin, shi mai kiran sallar bai shiga ba, amma da yaji bai kiran sallah ya shiga. Kuma lafazin idza sami'tu al-mu'adhdhin yana nuna sai kaji kiran sautin kiran sallar, da zaka hango shi daga nesa baka jin kiran sallar, amma dai ganin shi kaga hannunsa a kumatunsa yana jujjuyawa, ka gane dai kiran sallah yake, ko mutum kurbani baya ji. To shin ya shiga cikin shi baya faɗi abinda, to baka ji ba ma bare ka faɗi abinda yake faɗa. To kai wannan bai shiga ba, saboda Annabi cewa idza sami'tu al-mu'adhdhin faqulu misla ma yaqul. In dai duk yana ciki, duk in dai baka ji sautinsa ba, to baka ji idza sami'tu al-mu'adhdhin, baka shigo cikin idan kun ji mai kiran sallah. Cewa idan kun ji mai kiran sallah, kai kuma baka ji ba, saboda haka baka shiga ciki ba. Amma abin da ya shafi iqama, za mu ga ya kawo hadisi guda ɗaya da ya shafi iqama, cewa idan abin nan hadisin Abu Umama wanda yake cikin ya kashi na ba'd ashabin nabi, akwai riwayar an Abi Umama cewa anna bilal azana abin akhadha fil iqama, bilal yana iqama lokacin da yace qad qamatis salah, qad qamatis salah, sai yace qama Allah wa adamaha. To anan a cikin karshen hadisin yace a sauran kuma lafuzzan sai faɗi irin abin da yazo a cikin hadisin Umar, wato ya maimaita abin da ya faɗa. Wasu daga cikin malamai sun tafi akan cewa ana iya bin wato bai kama shi ma za a iya bin sa, kamar a Shafi'iyya suna da wani ra'ayi cewa za a iya bin sa, ko da shi kai to magana daga Ibnul Qayyim, to ba banganta cewa Ibnul Qayyim ma ya faɗi wannan a cikin Jalawul Afham. Amma magana mafi inganci shine mai iqama ba za a bi abin da yake faɗa ba, wato ba za a maimaita abin da yake faɗa ba. Shi mai iqama ba sai ka bi shi ba, saboda na farko iqama ba ita ce al-adhan ba, al-adhan daban, al-iqama daban, ko da za a kira su al-adhanaini, kamar da yake cewa bainal al-adhanaini ila sadu sadu'a bainal al-adhanaini, anan taglib ne, an hada su dubin an kira su azanai ne saboda rinjayar da al'azan akan al'ikama, amma kowanne yana cin gashin kansa kamar yadda kake cewa al'abawani al'abawani kana nufin al'abu wal um, amma kowanne yana da sunansa, in ka tashi ambatar kowanne shi kadai sunansa zaka fada, ba za ka cewa uwa al'abu ba, babu inda halatta ka cewa uwa al'abu. Sauraka al'ummu ita shine sunan uwa, al'abu kuma shine sunan uba. To ala ce al'azanani idan an hada su ka ce al-qamarani ana nufin ash-shams wal-qamar, idan hada su ka ba ce al-umarani ana nufin Abubakar wa Umar, ko al-umarani ana nufin Umar ibn al-Khattab da Umar ibn Abdul Aziz. To wannan shine ake kira at-taghlib, wato rinjayar da lafazi akan wani lafazi daban. Haka ba za su al-iqama ba za ta shiga cikin idza sami'tumul mu'adhdhin ba, idza sami'tumul mu'adhdhin. Shi yasa zamu ga hadisin Umar da hadisin Muawiya duk sun kaito lafazin kiran sallah ne, ba lafazin iqama ba, saboda wannan shine abinda yake zahiri. Sannan akwai ruwaya a cikin Musnad Imam Ahmad wanda ya rawaito ta daga Musa ibn Talha, yake cewa ya ji Usman ibn Affan yana kan minbari ana kiran sallar juma'a, ana ikama yana kan minbari, amma yana tantambayar mutane labarurrukan su da farashin kayayyaki a gari matsayin sa na amirul mu'minin, tunda a wancan lokacin babu jaridu, babu sauraka. An zo juma'a ya ga wasu manya haka, ko wasu dattawa, ko wasu mutanen gari, mai kira mai ikama yana ikama, shi kuma yana tambayar su abin nan asarun. To yana nuna ba wajibi bane bin mai ikama, ko kuma ba sunna bane bin mai ikama. Sauraka shi mai ikama idan yana ikama sai dai mutum ya shagalta ko da asuwaki kamar da zuwa sunna, ko ya shagalta da gyara sahu idan liman ne. Sayyidina Umar ya kasance yana wakilta wasu, idan aka yi ikama ya wakilta wasu su shiga suna gyara sahu ana ikama. Saboda wannan shine abin da yake sunna. Wancan hadisi na aqama Allahu wa adamaha, hadisin Abu Umama, hadisi ne wanda yake mai rauni ma sosai, saboda cikin sanadinsa akwai Muhammad ibn Thabit al-Abdi, shi ya rawaito hadisin ar-rajul min ahli ash-sham an Shahr ibn Haushab an Abi Umama. Kaga a cikinsa akwai Muhammad ibn Thabit al-Abdi wanda matruk ne, sannan kuma ga rajulun min ahli sham majhul ne, mubham ne, ba a san wane ne ba. Sannan Shahr ibn Haushab mukhtalaf fihi kana sahih annahu maqbul riwaya. Saboda haka a game da kiran sallah, haka yazo ruwayar ko an Abi Umama ko an Abu Ashabin Nabi. To ai ba wancan cewa aka yi an shi bane wancan rajulun min ahli sham ba shine, shi yana ruwaita ne daga Shahr ibn Haushab, shi Shahr ibn Haushab shi yake ruwaita daga Abi Umama ko kuma an ba ga sabin nabi, ka gane. Shi wancan Muhammad ibn Thabit al-Abdi shi yake ruwaya daga wajensa, ba daba kade bace. Wannan akwai wannan za a Imam Ahmad ya kasance yana ikama, yana daga hannu, yana addu'a, yana cewa kuma ya ga Harun ibn Yazid, Yazid ibn Harun malamin sa, Yazid ibn Harun shi ma yana yi, bayan da ya ga liman abin ya fara ikama yakan yi addu'a, kuma shi da kansa ya ce kuma yin hakan yana da kyau. Wannan dai yana daga cikin abinda wasu malamai suka ambaci cewa wanda ya nuna kenan babu bibiyar mai ikama, tunda inda za a bibiye shi ba za a tsaya kuma addu'a ba. Duk da wasu sun so su yi tawilin daga cikin Hanabila waɗanda suke ganin za a bi shi, sun so su yi tawilin ruwayar Imam Ahmad da cewa ta yiwu bayan ya gama bin sa ne. To amma yadda abin nan idza akhadha fil iqamati ya rafa'a yadayhi yad'u, kaga idza akhadha fil iqama ba zai dauki tawili ba, ya fara iqama kuma Imam Ahmad zai fara addu'ar sa. Za mu zo mu sharhi wannan. Na faɗa muku hukunce ne a dunkule kafin mu zo mu bi sharhin su kuma ɗaya bayan ɗaya. da kai lokaci ko Laura mutu to shike da mu kwana anan insha Allah karatu na gaban Allah ya kai mu sai mu sharhin hadisin insha Allah sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.